Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Hukumar tsaron Rasha ta ce ta kama wasu 'yan kasar Belarus guda biyu da ta ce suna yunkurin juyin mulki su hambarar da gwamnatin Belarus kana su kashe shugaban kasar mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. Daya a cikin mutanen biyu mai suna Alexander Fedota, tsohon mai magana da yawun Lukashenko ne yayin da aka fara zabensa a shekara 1994, amma daga bisani ya koma jam'iyyar adawa. Dayan kuwa lauya ne Yusra Zyankovich, dan kasa biyu da suka hada da Belarus da kuma Amurka. Ma'aikatar tsaron tarayya ta faɗa a jiya Asabar cewa an mika mutanen biyu ga kasar Belarus. Ma'aikatar tsaron Belarus ita ce ta tsegunta wa hukumomin Rasha dangane da labarin mutanen biyu da kuma yunkurin da suke yi. Hukumar tsaron ta Rasha ta ce mutanen biyu da ake tuhuma sun shiga Moscow ne domin gadawa da wasu kusoshin Belarus masu ra'ayin adawa, wanda suka faɗa wa cewa samun nasara aiwatar da juyin mulkin zai bada nasarar kawar da baki ɗayan shugabannin ƙasar. A hali da ake ce kuma ƙasar Jamhuriyar Czech ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha guda 18 a kan zaton cewa ma'aikatar leƙen asirin Rasha tana da hannu a cikin fashewar harsashai a shekarar 2014, inji Prime Minister Andrej Babis da kuma Minista Harkokin Wajen Belarus Jan Hamacek a jiya Asabar. A wata majiyar diplomasiyya da kamfanin dillancin labarai Interfax ya gano na nuni da cewa koren jami'an diplomasiyyar Rasha ka iya sa Rasha ta rufe ofishin jakadancin Czech Republic a birnin Moscow. Akwai tabbaci da ke nuna cewa jami'an leƙen asirin Rasha suna da hannu a cikin fashewar harsashen a wani gidan ajiyar kaya da ke yankin Verbatis, inji Babis a wani jawabinsa da aka nuno kai tsaye ta gidan talabijin. Wani lauyan Rasha ya yi hurice da kamfanin dillancin labarai Interfax ya gano cewa wannan zargin wauta ne. A mayar da wata mace da ta yi zaman gidan yari a Amurka tsawon shekaru 10 saboda ƙarya da ta yi a rawar da ta taka a kisan kare dangi a shekarar 1994 a Rwanda, yayin neman izinin zama ba Amurka kana ba ta yi nasara ba a sabon shari'a da ta buƙaci. An tuhumi Beatrice Muyeyenzi kana aka yanke mata hukunci a shekarar 2013 a jihar New Hampshire ta Amurka. Ta yi zaman gidan kaso tsawon shekaru 10 a jihar Alabama kana aka maida ita ƙasar ta. Ta yi rashin nasara a kotu din a cikin watan Maris, lokacin da wata kotun ɗaukar ƙara ta gudduma a Amurka ta riko da hukuncin alƙalin tarayya wanda ya watsi da buƙatar da ta shiga ta ƙalubalantar hukuncin farko wanda kwamitin masu shari'a suka yanke a kotun tarayya a New Hampshire. Masu shigar da ƙara a Amurka sun ce Muyeyenzi ba ta da hurumin neman sabuwar shari'a saboda batun nata bai canza zani ba, abu ɗaya ne zai ci gaba da tasowa akan wannan batu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban wakilin Iran a tattaunawar ceto yarjejeniyar nukuliya ya faɗa a jiya Asabar cewa ana samun nasara amma har yanzu da sauran rina a kaba kafin a kai ga cimma yarjejeniyar. Iran da manyan kasashen duniya sun soma tattaunawa a Vienna a farkon wannan wata domin farfado da yarjejeniyar nukuliyar shekarar 2015, shirin da Amurka ta yi watsi da shi. An fara samun sabuwar fahimta kana ana cimma matsaya guda tsakanin bangarorin domin cimma manufa ɗaya, inji wakilin Iran Abbas Arkaci yana faɗa wa ma'aikatan yaɗa labaran ƙasa. Amma ya ce aiki da ya rage a gaba yana da wahalan gaske kuma akwai rashin fahimta da dama. Wakilin China a tattaunawar ya ce ɗayan ɓangaren yarjejeniyar shekarar 2015 ya amince da gaggauta yunkurin warware batutuwa kamar ɗage takunkumi da Amurka ta kakaba wa Tehran, kana Iran kuma ta fara ɗaukar matakan mutunta yarjejeniyar.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Ma masu sauraron mu barkanku da haka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so. To a yau dai ga mu a Kaduna, inda muka halarci wata kasuwa da ake kira kasuwar Sati. To dai an ce dai waka a bakin mai ita ta fi dadi. Bari mu ji daga sarkin kasuwar. Ko zaka faɗa mana ma sunanka?
Sunana Alhaji Ahmadi Inuwa, sarkin kasuwar Sati Badara Kaduna.
Wannan kasuwar sunanta ne kasuwar Sati ko kuma dan tana ci ran sati ne ake kira ta kasuwar Sati?
Eh, tana ci ranan sati, duk ranan sati tana ci, amma tana ci kuma kullun. Kullun yau da kuka zo ba kun ga mutane inda yawa da ƴan kasuwa, komai ana saidawa. Kuma ranan sati shine ran da suke zuwa gari da gari suna zuwa suna cin wannan kasuwa. Kuma Allah da ikon shi, Allah ya ma kasuwan albarka. Ɗan da ran satin ma kuka zo za ku ga ainihin da kar za ku samu wurin shiga.
Ko ma za ka dan ma gaya mana dan tarihin kasuwar nan, tarihin kafuwarta?
Dan san dai lokacin da Balarabe Musa shine ainihin ya ba mu wannan kasuwa. Filin da jama'a ne suke zaune a wajen, wasu Filani suke zaune, su ne gonakin su ne. Sai daga baya Balarabe Musa da yawa sai Anasu mai yace to duk wanda yake da wurin shi gwamnati bata biya shi ba ya koma ya mallaki wurin shi. To daga nan sai muka ce to ya zamu yi wannan wuri kuwa mu muna son wannan saboda kasuwar mu can tsohon kasuwa da Badarawa Bus Stop da can muke da zama. To daga baya ka ga wurin ya matse, muka nemi inda zamu kawo kasuwa. To muna ta tunanin wannan na gwamnati ya zamu yi mu samu, sai aka ce to ai abin da za a yi da mu nemi masu wurin. Daga baya kawai sai aka Anasu mai aka ce eh wannan wuri dama ai na Filani ne, wasu suna wajen Gwanin Gora, wasu suna sun koma wajen Ayi Santa, wasu suna wajen nan waje Janin Mando. Da haka dai aka ce to ya kamata a samu mutanen nan kawai a roke su su ba mu wannan wuri tunda gwamnati ta ce gashi yanda za a yi an ba kowa dama. Saboda haka sai aka samu dattijan mu babana, aka ce shine sarkin fawa ne lokacin, to ya je neman mana Filani na haɗu a tattauna a samu wannan wuri ai kasuwanci a wurin.
Kai ne sarki na farko na wannan kasuwa?
A'a, ni ne na biyar yanzu.
A matsayin ka na jagoran jama'a, yaya al'amura suke gudana?
Alhamdulillah kasuwar mu tana ci gaba. Da lokacin da aka yi wa'incan sarakuna na baya, lokacin da kasuwar aka kafa ta har ta kafu na sati din, daga lokacin su Alkasun da Malam Lawai da zuwa Yani, shine wannan kasuwa sai kasuwar ta abu na ta zauna kana ana cin ta ko ina, kowa da kowa yana zuwa. Amma da wa'incan an sa mutane sun ki bada haɗin kai. Da hawa muka koro mutun daga can, in muka zo da shi nan bakin abun nan, bakin wannan rafin nan, boda din nan, mun koro shi ya zama gobarawo ne, muka koro shi nan ya zo daji sai mu koma kawai. To amma Allah da ikon shi, to da aka zo sai aka lokacin da aka raba wannan Kaduna North da Kaduna South, to shine Allah ya taimake mu lokacin dabalere. Daga nan muka samu ainihin wannan kasuwa ta fara dagawa.
Me ta shahara da sayarwa, wanda in aka ce ana neman kaza za a ce a tafi kasuwar Sati?
Eh, to gaskiya wannan kasuwa tana sai da abubuwa da yawa fa, komai da komai gaskiya suna sai ana saidawa. Duk da yake in ka zo daga waje ne ma za ka zo ka tadda ainihin abubuwan da duk kake so za ka saya ka tafi.
To ya maganan tsaro a wannan kasuwan, kuna samun irin matsala na an fasa shago da daddare ko wani abu makamancin haka?
Eh, da an dan samu irin wannan, amma kuma kwamitin kasuwa da aka haɗu Allah da ikon shi an samu dama aka ɗauki matakan tsaro, babu wani sace-sace irin wannan yanzu, babu. Don in lokaci ya yi ƙarfe 10 to dama kowa ya kan fita kasuwar. Har gyat-gyat ɗin da su ƴan kasuwa muka ƙoƙari aka yi abu nan, aka samu aka sassa sai a tara wurin.
To kuna da wasu jami'an tsaro naku na cikin kasuwa wanda suke gadin kasuwa ne?
Ƙwarai kuwa muna da su. Akwai mu da masu tsaron kasuwa dama wanda yake duk wata ana biyan su, duk wata za a biya su, sune suke wannan dama. Lokaci yayi kawai za su hura usur, to kowa zai fita sai a rufe kasuwa, kowanne ya tafi gidanshi ya kwance shi lafiya lau. In kuma mutum ya ki fita, to wai innan wanda aka sa su abinda suka yi mai shi ya jami kanshi. Yawwa, saboda ba ka da kaya a kasuwa, masu kaya sun tafi, amma kai ka zo ka zauna a kasuwa, in aka ga sata waye? Aga mutum shi ya sata, saboda haka ka fita kawai. Amma jami'an tsaro su yi aikin su, in gari ya waye ka zo ka bude shagonka.
Masu sauraron mu, kun deji daga bakin sarkin kasuwan Sati, mun dan ji takaitaccen tarihin wannan kasuwa da kuma ma yanda ta kafu. Yanzu kuma za mu shiga cikin kasuwa da mu ga abubuwan da ake sayarwa a cikin wannan kasuwa. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu.
Sunana Abraham.
To, ga dai shagon nan na ga abubuwa da dama, kamar me da me ma kake saidawa?
To, ai yanzu in aka ce provision ya kunshi abubuwa da yawa, za ki zo ki samu taliya, shinkafa, magi, couscous, ga sanan dai da yawa, in na fara lissawa dai kila ban iya ma kansu lissafa su. So, duk abin da kake bukata dai in ka zo shagon nan za ka samu, alhamdulillah.
To, musamman ma yanzu da azumi yake, farashin kayan abinci?
To, gaskiya farashin kayan abinci mu sai dai mu kuka da manya na sama, don su suke kara abubuwa. Mu ya kasance mai amman sayo zifende da suka kara, ya kace mu zo sai ka ji an ce 50 ta karu, 100 ta karu, 200 ta karu. To, kuma mutane suka zo ne hukunsu lura cewa ba mu ne ke supplies ba, mu mutane da ke so irin kaso 5-10 kadai. To, wanda ke so 50-100-500 kin ga ai ba za ka yi comparing da shi ba.
To, wato dai za a iya cewa kayan abincin kudi ya karu kenan?
Eh, kayan abincin na karuwa saboda daga manyan diloli ne. Mu kananan diloli yawanci ba mu da wani magana.
Ifa, yaya mutane sukan zo sosai kasuwa su sayi kayan abinci, me kuma aka fi saya?
Gaskiya gwamnati ta rike kuɗi, jama'a suna cikin wani yanayi, in za a faɗi gaskiya, ta matsa lalita ta bata ta kan bata kamara ya ci abinci. Ba mu san wani irin canji bane ba, to Allah zai canza alheri. Da an ce miki an yi salari, to in kika shigo aka fara taka miki kawa, sai kin ji me yasa kike kawo kanki. Amma yanzu a haba sai ki gidan kwallo.
Sunana Kabiru Umar, kasuwan Sati.
Ga dai shago na ga ya cika makil, ga kayan abinci, ga kayan sha, ga dai abubuwa da dama. Farashin kaya?
To, alhamdulillah, gaskiya muna fuskantar kalubalen farashin kaya akan fannonika. Kullum muka kwana gari ya waye, kayan mu da muka saya jiya yau gobe ya kare, jiba a kawo za a ce an kara naira 100, an kara 200. To, haka muka samu kalubale na wannan kasuwanci, daga wannan kajiyon 100 kajiyon 200, duka farashi yanzu ba control.
To, banda hawa farashin kaya, kamar kuma wani kalubale ne ma kake fuskanta a saye da sayarwa da kake yi a wannan kasuwa?
Bai wuce ne wannan shi bashi ba kudi hannun jama'a. Mutum zai ce ba a biya shi ba, ko kuma mota ba a biya shi ba, ko taku ba a biya shi ba, yan kasuwa ma cikin hali.
Ko sunana Nura Dangote da ke kasuwan Sati kana Abdulwahab Provision.
Kamar me da ne ma aka fi sayarwa a wannan shago?
Gashi nan dai mu dai muna sayar da abubuwa da yawa, su fresh da sauransu. Muna sayar da suga, flour, shinkafa, indomie, semo, madara, kai har da ma kayan kek ma muna sayar da na zamani. Yanzu dai abubuwa dai latas dai muna sayar da na zamani, ba abin da dai ba mu sayar da in dai za a ci a cikin.
Ya farashin kayan abinci musamman ma da yanzu za a ce azumi.
Yanzu mun zo na zamani ne, wani kasuwanci da ake kaya tun yana trela ake siye shi, in kana siyan katan 100 za a kuma ba katan 10, katan 20 da sauransu, da irin abubuwan da ke faruwa. Tun ma yana da trela da sauransu ake siyan kaya, to kin ga ba ta yanda za a ce kaya ba zai ƙara farashi ba. Kai da kake siyan katan 10, ka je wanda yake siyan katan 100 an bashi guda 20 ka je siya, akalla za ka ga ya iya ƙara ma. In taliya ne ala sai da 4,670 a trela kenan nake gaya miki. To, in wanda suka zo suka sara din su kuma ka je wajen sai su ce ma 4,900, to kai kuma in ka su wannan taliyan ka zo da ita shago, to kai kuma ya ke ganye a nawa za ka sai da shi, akalla ya kai 2,000. To, taya za a ce kaya bai ƙara kuɗi ba?
To, yaya kwastomomi kwa yaya ake fama da su ganin cewa kullum farashi yana hawa?
To, mu dai alhamdulillah kwastomomi da sauransu dai sun san abin da ƙasa take ciki yanzu, ba wanda bai san abin da ke faruwa ba. Yanzu mutum ma zo sai kaya ka gaya mai gaskiya zai saurare ka.
Kuma ya cinikin kaman da ne?
Mu dai alhamdulillah har gobe ma ciniki alhamdulillah gaba kawai ke alhamdulillah. Kuma mun gode ma Allah, ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah alhamdulillah.
Sunana Angelina Nicholas.
To, kamar me da me kike sayarwa?
Ina sayar da ugu, ina sayar da tumatir, ina sayar da agushi, ina sayar da kifi.
Wayannan kayayyakin da kike sayarwa yaya ma farashinsu?
Farashinsu na
kamar ugu wannan daurin nawa ne?
Naira 50, wannan yanzu 100, wannan naira 100, wannan muna sayar da shi 50, wannan tumatir yanzu ma tumatir ma yayi tsada, naira 100 muna kashi.
To, yaya ana samun kwastomomi kuwa da suke zuwa su sayi kaya?
Alhamdulillah, mun gode Allah muna samu.
To, yaya farashin kaya da 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 yanzu, yaya zaki kwatanta farashin?
Ba zaki gwada da yanzu da da ba. Da kin je kasuwa da naira 100,000 take saya kaya har ki ya rage, amma yanzu ki je kasuwa da 30,000 ba zai saya miki komai ba, saboda komai ya canja a rayuwar nan. Muna roƙo Allah, Allah Ubangiji ya sassaukar mata da sassaukar mana da kaya a cikin wannan azumi.
To masha Allah, masu sauraron mu duka abin da zamu dauka kenan a shirin namu na kasuwa, akai miki dole na wannan mako, inda muka zo kasuwar Sati dake nan garin Kaduna. Da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. Mu huta lafiya.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole.
Jama'a kada a shahafa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Hallelujah. Sunana Archbishop John Praise Daniel. Ni ne presiding Archbishop na Dominion Chapel International Churches a nan Abuja. Ni ne kuma the National Deputy President na Pentecostal Fellowship of Nigeria. Sai dai in ce Ubangiji Allah Madaukakin Sarki shine mai jinkai, mai kamna, wanda ke kiyaye mu kuma yana bi da mu a cikin dukkan ayyukanmu. A urmar da zan bara a cikin wannan rana shine, bari mu zama masu tsaron juna, bari mu zama masu kawo zaman lafiya a ko ina muke. Littafi ta nuna mana cewa Isa Almasihu shine sarkin salama. A cikin dukkan umurnin da ya bamu shine salama, that is peace. Ya zamanta kuma dukkan mu da muke kira mu Krista, ya kamata mu zama masu kawo salama a cikin gida, salama a cikin gari, salama kuma a cikin duniya duka. Idan mun zama haka, za mu zama masu lidimawa cikin duka abubuwan da muke yi, Allah kuma zai samu daukakawa. Kar mu zama masu kawo kyashi, masu kashe-kashe, da kuma muna sa mutane su kiyaye kansu. Ubangiji ya tambaye shi Kenu, Abila kenan, da shi yayansa Ken ya kashe shi. Sai Ubangiji ya tambaye shi ya ce, ina kaninka Abila? Sai ansa ya ce ma Ubangiji, ai ba ni ne matsoronsa ba. In ba kai ne mai matsoron ɗan'uwanka ba, kana zama kai ne kana kisansa. Domin ga wannan ya kisa ɗan'uwan shi a cikin littafin Farawa sura 4. Kuma Ubangiji Allah baya so mu zama masu kisan kai, amma mu zama masu kiyaye juna. Muna adoyi a kanmu, muna so abubuwa masu kyau su faru da yanwa. A ba da gaskiya wannan rana, Allah zai sa mu zama masu zama lafiya. Muna neman zaman lafiya na kowa, muna so mu ga kowa ya kuma ya ci gaba. Kada mu zama masu kisa, kada mu zama masu kashe-kashe, bari mu zama masu mutane da muna da al'amura, muna son juna, muna kuma kamnan juna. Allah kuma ya albarkaci kasar mu Najeriya, ya albarkaci kuma dukkan duniya duka. God bless.
Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, zamu yi magana ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki, musamman da muke cikin watan azumi, kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko zama da yunwa. Cutar ulcer ko gyamban ciki cuta ce wadda ke haddasa radadi wanda yake zuwa yana daukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
To, gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙuryar cikin shine yake samun dan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuka, saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kanshi fatar cikin take fito da shi, ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciki ciwo. To wannan shine ake kira gyamban ciki. ciki.
To likita, me ke kawo cutar ulcer ko gyambon ciki?
To akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyambon ciki. Na farko akwai wanda yanayin mutum, akwai wadanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyambon ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu, kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs, wanda family ne na magunguna irin su aspirin, irin su ibuprofen, irin su naproxen da sauransu, ko irin su steroid, abinda aka fi sani da su prednisolone. Akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa. Sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyambon ciki, musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata Helicobacter pylori, tana iya kawo shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzarata. Sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress, wato damuwa da matsatsi, yana iya kawo ciwon alsa, abin da ake cewa stress ulcer. Waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci, to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai. Sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa, sai ya kawo ulcer. Saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer.
To likita, musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci, shin mai cutar zai iya yin azumi?
To ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta. Akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba, akwai wanda kuma zai iya azumin shi, akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani. A cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba, abinda zai iya kawo ulcer shine kamar kuna. Kunan nan za ta iya zama ko ta wuta, ko ta ruwan zafi, ko kuma ta wasu sinadarai, kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan, ko na abinda ake magana cewa strong alkalis ko basis, duk za su iya kawo cuta. Ko abinda ake cewa poison, poison wato shine a ce guba kenan, guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon, shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba.
To likita, musamman ma yanzu da muke cikin watan azumi, yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu?
To na ɗaya dai, akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lalle ulcer gare su ba. Abin na farko, idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne, sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sa shi. Sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan, za a ba shi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba, to zai ba shi shawara. Wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya, wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta, ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon. Wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya, yana shan maganin shi yana kuma azumi.
To likita, musamman ma da kai yi maganan likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace, to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan?
To abincin da yake da yaji zai tada ciwon ulcer kuma zai ta'azzarata. Abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon ulcer. Sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon ulcer. Abin da yake mai kaushi, kamar misali irin waɗanda aka soya, irin su alkaki misali, kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri, da za su iya tada ulcer. Abin da yake da tsami, kamar tsamiya, kamar lemon tsami, ko zobe mai tsami, ko lemo mai gas, ko irin su coffee. Sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da ulcer, akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba, in yana shan giya ya guji shan giya, in yana cin goro ya guji cin goro, saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ciwon ulcer nan.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu, sa'annan kuma masu ulcer nan yanda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ulcer ta tashi ba?
To da farko, kamar yadda ne bayani akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lalle alsa ɗin ba ne, saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa. Saboda haka abu na farko shi ne a tabbatar da ciwon alsa ne, sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na alsa ne, sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum. Insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kama yadda ya kamata, kuma zai zauna lafiya.
To likita, kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar ulcer?
To akwai abinda bai kai ulcer ba, misali a ce gastritis, shi ba wai ya zama gyamban bane, amma yana kusa da ya zama gyamban, kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na ulcer. Sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm. To wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi. To akan samu abin da ake cewa hiatus hernia, sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro shiga ciki, yana iya bulutsowa yana shiga cikin kirji, zai iya bada ciwo, matsanancin ciwo kamar na ulcer, amma ba ulcer bane. An sha maganin za a dan samu sauki, amma za a dade ana fama da shi. Kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har ayi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon. Akwai abin da ake cewa bile reflux, wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai yayi kasa. To akwai waɗanda maimakon yayi kasa din nan sai yayi sama sai ya dawo ciki. In ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake. To su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyar su da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara. Sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su kama da ulcer din wanda ba lallai na ulcer bane, kamar abin da ya shafi ita madaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas. Wannan duk a likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake, kuma a ba mutum shawara.
To masu sauraron mu, kada dai a sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu, musamman ma yanzu da muke cikin watan Ramadan, kuma musamman masu cutar ulcer ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya.
Albarkacin watan Ramadana da muke ciki, yanzu kuma sai karatun Qur'ani daga bakin kananan yara.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq, tahfizul Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه wallahu
alwahidul qahhar. Masu roba daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin, sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.